sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 6025 da kuma 16 kuna ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Far'a da kuma FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa ko kuma a saurare mu ko yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com da kuma sashen Hausa.com Masu sauraron mu assalamu alaikum marhaban lalle ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan kuna lafiya a wannan hantsin bayan labaran duniya sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa amma da farko ga cikakkun labaran duniyar Assalamu alaikum mai saurare ga labaran. Wani harin jirgin sama da kasar Iraki ta kai gabashin Siriya ya halaka ƴan kungiyar ISIS 45 jiya Asabar. Komandan rundunar haɗin gwiwa ta Iraki ya ce jiragen yaki samfurin F-16 sun kaddamar da hare-hare kan wasu gidaje uku ranar Juma'a a garin Hajin inda shugabannin ISIS ke wani taro. Daga cikin waɗanda aka kashe din akwai mataimakin ministan yaki na kungiyar da kuma shugaban sashin yada labarai da wani hadimin shugaban kungiyar da kuma babban shugaban yan sandanta a cewar rundunar sojin a wata takardar bayani Sojojin Siriya sun danna cikin yankin da ke hannun yan tawaye Alardin Daraa a wata nasarar da suka kare yi tun bayan taranar Talata Rahotannin kafafen labaran gwamnati da na ƴan adawa sun faɗa jiya Asabar cewa an yi ta barin wuta da kuma arangama a gabashin lardin da kuma sashin yamma na lardin Suwaida da ke makwabtaka da wurin. Wannan ce rana ta biyar da yakin ke daɗa tsanani har sojojin Siriya suka kai ga kwaci ƙauyuka biyu wato da Al-Bustan da Al-Shumariya duk a cikin lardin na Daraa a farkon wannan satin. Kungiyar rajin kare haƙƙin ɗan adam ta Observatory ta ce an hallaka farar hula 18 tun bayan yaƙin da kuma tun bayan da yaƙin da ya fara tsanani baya kuma ga sojojin gwamnati 13 da kuma na ƴan tawaye 10 da aka kashe. To karfa a shafa ana shan labaran ne daga sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. An kyale wasu mambobin majalisar dokokin tarayyar Amurka biyar jiya Asabar sun shiga wani sansanin kula da yara bakin haure da ke jihar Florida. To amma an hana wasu jami'ai biyar daga cikin tawagar shiga cikin sansanin. Tawagar ta hada da wasu ƴan majalisa hudu da ke wakiltar jihar Florida da kuma Bill Nelson, ɗaya daga cikin ƴan majalisar dattawa biyu da ke wakiltar jihar ta Florida. Da yake magana da ƴan jarida bayan ziyarar Nelson ya ce sansanin wanda ke dauke da yara kusan 1,200 na da kyau to amma ya ce ba a bar su sun ga yaran ba ko kuma jami'an da ke tafi da harkar hada iyalan ya gaya ma sashin Spaniyanci na muryar Amurka cewa akasarin yara kimanin 70 da ke cikin sansanin sun yi magana da iyayensu ta wayar tarho Kungiyar Taliban Shiyar Pakistan mai tsauraran ra'ayi ta tabbatar da mutuwar shugabanta a hukumance a wani harin jirgin sama mara matuki da Amurka ta kai gabashin Afghanistan sannan ta kuma bayar da sanarwar nada madadin sa. Mataccen shugaban kungiyar mayaka Mullah Fazlullah da manyan komandojinsa hudu da ba suna tafiya ne cikin wata mota a lardin hukumar da ke kan iyaka da kasar Afghanistan ranar 13 ga watan Yuni. Lokacin da wasu makamai masu linzami da aka harbo daga wani jirgi marar matuki na Amurka suka jira kansu gab da karfe 12 na dare a wata takardar bayani da ta fitar jiya Asabar kungiyar mayaka ta Tehrik-e-Taliban Pakistan ta ce majalisar shugabancinta ta nada Mufti Nur Wali Masud a matsayin sabon shugaba sannan kuma ta nada Mufti Mahzim a matsayin mataimaki Rundunar sojin Amurka ta samu ganin akwatunan katako dauke da gawarwakin sojojin Amurka 100 waɗanda suka bace tun a lokacin yakin Koriya na shekara ta 1950 zuwa 53 akan iyakar Koriya ta Kudu da kuma Koriya ta Arewa yayin da Koriya ta Arewar ke kokarin mayar da su kasar su ta asali Amurka mai magana da yawun rundunar sojin Amurka da ke yankin ruwan Koriya Kanar Chad Carroll ya ce tuni Amurka ta tura akwatunan daukar gawurki na karfe guda 150 zuwa wani sansanin sojin Amurka da ke kusa da birnin Seoul don maido da gawurkin gida Amurka. Kanar wato kasar Koriya ta Arewa ta amince ta mayar da gawurkin a yayin ganawar 12 ga watan Yuni a kasar Singapore tsakanin shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un da kuma shugaban Amurka Donald Trump. Yan jam'iyyar Republican a Majalisar Wakilan Amurka na shirin kada ƙuri'a a makon gobe kan wani ƙudurin dokar bakin haure duk ko da gaya musu cewa suka masu bata lokacin su da Trump yayi. Labaran duniyar aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a kintsa a gyara zama ga sahabu Imam Aliyu zai gabatar da shirin nagari na kowa.
Nagari na kowa. Jama'a zaron mu assalamu alaikum da fatan kuna hantsi lafiya. Ko a kasashen da suka ci gaba a duniya kamar anan Amurka ciyar da yara a makarantun primary da secondary abu ne muhimmi. Amma wannan sabon abu ne a wasu kasashe masu tasowa kamar Najeriya inda ciyar da yara musamman a makarantun primary ta zama babbar hanyar jawo hankalin yara da iyayensu su tura su makaranta. Ko da shike wasu rahotanni suna nuni da cewa da zarar an raba abinci yawa-yawa daga cikin yaran gida suke tafiya. Kan wannan batu na ciyarwa, gwamnatin Najeriya ta ce yanzu tana tafiyar da shirin ciyarwar a dukkan makarantun kasar bayan da aka yi gwaji a wasu jihohi ciki har da jihar Kaduna, inda shirin ya ci kuɗi dala miliyan 10,000 a shekara ta 2016. Da yake magana kan wannan shirin, gwamnatin jihar Kaduna Malam Nasir El-Rufa'i ya ce da farko an fara shirin ne da makarantu 446, yanzu shirin yana da makarantu 456. Ga rahoton da Iliya Kure ya aiko mana.
We knew that the program would save parents money, expand the demand for farm products, and create jobs for the catering vendors. In a sense, winning for our children, depriving them of hunger, meant winning for our farmers and caterers.
Mun sani wannan shirin zai taimaki iyaye wajen rage kashe kuɗi, zai taimaka wajen faɗaɗa buƙatar amfanin gonaki, ya kuma kirkiro da aikin yi musamman ga masu dafa abinci. A takaice zai kawo ci gaba ta wurin kare yaranmu daga yunwa, ya kuma buɗe hanyoyin shigan kuɗi ga manoma da masu dafa abinci. Hakan kuma zai taimaki gwamnati wajen ɗaukar matsayi don aiwatar da dokar ilimi na bai ɗaya. Amma a hira da wasu mazauna Kaduna, abin da ke faruwa daban ne da zancen da gwamnati ke yi.
To ni a gani na ba a shirya wannan ke kawo su makaranta in sun ci abinci sai su tafi gida.
Suna na rabo mai samari. To game da abincin da mai girman gwamna yana kokari akan ana ba yara free feeding. Ya yi kokari kware da gaske. Amma mu iyaye dai muna dan damuwa domin muna ba mu da isasshen azuzuwa. Na biyu ba isasshen furniture. Na uku ba mu da inda yara suna zuwa bayi. To mu mu ce ya yi kuskure ba da yanzu da ya kawo wannan magana abincin nan, amma roƙon mu dai ya kokari ya tana da mana wa'annan irin abubuwan nan.
Wata malama ɗaya daga cikin makarantun da ke garin Kaduna ta nuna bukatar da yafi dacewa a makarantun primary.
Maimako a basu wannan abincin, muna roko a taimaka a siya musu takardun makarantu domin su textbook wanda za su dinga tafi gida suna karatu suna dan ko assignment naka basu za su iya duba tu wannan textbook din da aka basu. Amma in aka ce abinci ne a dinga basu, abincin nan baya taimaka, domin da yawan su ma in suka ci abincin in suka gama za su tafi. Gara mu ma nan cikin birni, amma a kauyuka in suka gama cin abincin nan ba ruwan su da ma karatu sai dinesdi sun tafi gida kenan. Amma in aka ce a daina wannan kudin nan a converting shi a bada shi a siya musu kayan aiki na wanda za su dinga tafi gida da shi, in malami ya ba su aiki su ma je su yi a gida, wannan a gani na zai taimaka fiye da abincin nan. Kuma roƙon mu shine gwamnatin kasar nan su taimaka ma yaya da kujerun zama, domin yawancin makarantun ba kujerun zama. To baka zo na ka ji dadi ba ya zaka yi kai rubutu. Muna roka a taimaka a ba ma yayan nan kujerun zama domin aiki ya inganta a wannan jiha.
Tattaro hankalin yara don su koma ajizuwa bayan raba abinci abu ne da ya sha karfin makarantu da dama. Ana gama raba abinci, karatu ya kare kenan a mafi yawan makarantun da na zaga. Dole ne a samu mafita ga wannan in har ana so yara a Najeriya su yi karatu. Iliya Kure, muryar Amurka daga Kaduna, Najeriya.
A jihar Katsina, wakilan majalisar dokokin jihar sun yunkuro wajen ganin an inganta makarantu da harkar ilimi a yankunan da suke wakilta a majalisar. Wakilin sashin Hausa Zaharaddin Sani Funtuwa ya zanta da wasu wakilan majalisar kan wannan kuduri.
Umar Ali Binda shine dan majalisa mai kiltar karamar hukumar Binda a majalisar dokoki ta jihar Katsina ya gabatar da wani kuduri a zauren majalisar domin daga darajar wasu makarantun primary a yankin da suka dade ba a duba su ba.
Wannan kuduri da na kawo don a daga darajar wannan makarantu a karamar hukuma ta Binda wanda suke kama haka wato ko Dakwale Primary School wadda take a Bawara Ward, sai Dandoro Primary School wadda take a Doro Ward, sai kuma Jiba Primary School wadda take a Jiba Ward, sannan sai makarantu na gaba da primary wato ko secondary wanda suke kama haka guda uku: Gamande Secondary School Tama a Ward in Tama, sai Gamande Secondary School Shibda Shibdawa Ward in Shibdawa, sai kuma Gamande Secondary School Dallaji wadda take a Dallaji Ward. Wa'annan makarantu kamar yadda na gabatar tun daga primary schools din, wa'annan primary wasun su ciki an yi su ne shekaru da dama da suka wuce kamar tun lokacin da aka yi UPE. Wa'annan makarantu wasun su sun samu karin azuzuwa to amma suna nan ba su samu irin gyara ba. Haka suke hidda dalibai, daliban nan suna tahowa daga wa'annan primary zuwa wa'annan secondary schools kamar na zayyana. Kalilan daga cikin waɗanda suke da buƙatar gyara a cikin wannan karamar hukumata da wannan primary school din da wannan secondary school uku da na zayyana suna da buƙatar gyara da kuma kayayyakin aiki, domin kamar yadda na ce duk abu na da dan adam ya gina ko ya kirkira ko ya shimfiɗa yana son gyara bayan wani lokaci. To wannan makarantu sun yi shekarun da suke buƙatar waɗannan gyare-gyare, kuma suna buƙatar musamman su secondary schools din suna buƙatar kayan.
Ka ce makarantun nan da ke yankinka suna buƙatar wasu kayan aiki, wani irin amfani kake ganin za su yi ma waɗannan ɗalibai?
Kayayyakin aikin nan wannan shine zai taimaka wajen kyakkyawan koyarwa da kuma koyo ga ɗalibai da su malama.
Ya za ka kwatanta mani yanayin da su waɗannan makarantu suke ciki?
Idan ka ga hotunan musamman wannan Dakwale Primary School din, wallahi abin za ka kai kamar kai kuka, kuma za ka ji babu daɗi a nan ciki wa'annan yara suke wannan koyo da kuma malaman su suke koyar da su.
To ko me yake matsayin su ƴan uwanka ƴan majalisa akan wannan kuduri da ka gabatar na gyara su waɗannan makarantu na yankin naka?
Majalisa ta yi amsa da wannan matsayi da kuma wannan kuduri, kuma yanzu abin da ya rage shine gwamnati wato ko bangaren zartarwa tura musu domin aiwatar da wannan aikace-aikace.
Shi ma dan majalisa mai wakiltar karamar hukumar Dandume a majalisar dokokin ta jihar Katsina Alhaji Haruna Goma ya faɗa mani dalilin shi na gabatar da wani kuduri na gyara masu wata makarantar mata a karamar hukumar ta Dandume.
Dalili na gabatar da wannan kuduri a ƙasa ko in ce muka duniya gaba daya tana kira ga bada muhimmanci akan al'amarin ilimin yaya mata. To ko ba komai ba karamar nasara bace muka samu wanda a kalla kai duba kamar cikin garin na tabbatar mun yi bincike ba dauki an primary one board akwai daliba sama da 800 a cikin wannan makaranta wanda yanzu ina mai tabbatar maka san kai 1000 da wani abu a dan alfahari ne a matsayin mu na mutanen arewa wanda da ana yakamar ilimi yaya mata kuma an yi kira ga iyaye da su bada goyon baya ga ilimi yaya matan nan kuma sun tashi tsaye da kawo yaran su makaranta. To kaga tunda mun samu wannan ci gaba ya kamata ya zama mana mu sauke nauyin da Allah ya dora mana na kira ga gwamnati da ta duba wannan abu ta duba wannan al'amari ta dauki matakin da ya dace.
Alhaji Haruna Goma ya shaida mana cewa makarantar ta ƴan mata dake a karamar hukumar tasu ta Dandume tana fuskantar wasu matsaloli da dama.
To makarantar tana fuskantar matsala babban matsalar da yishin azuzuwa na biyu ana ma neman karin malamai a makarantar ya kamata a ce su yara ta suna kanana mata mun koya musu tarbiyya hatta wuraren da za su tsugunna galibi a waje suke tsugunna. To in kaga yarinya tana karama ta kan gari ba su jin kunya fitar tsareci ta kaga wannan ba abu bane wanda kowa zai so a ce eh shi ta saba da haka. Sai sa muke son gwamnati ta dau matakin gaggawa don killacewa da gina azuzuwa kuma da karin makiyoyi a cikin wannan makaranta.
Bello Abdu Dan Musa shine shugaban committee ilimi na majalisar dokokin ta jihar Katsina kuma dan majalisa mai wakiltar karamar hukumar Dan Musa shi ma ya nemi gwamnati da ta gina musu makarantar sakandare wanda a cewar sa makarantar sakandaren dake da ita ta samu cinkoso inda da yawa wasu in sun kammala makarantun primary ba su zuwa makarantun gaba sai dai in sun samu ta kwana
ba daga daraja bane ba gina sabuwa ce junior day secondary school saboda ita wannan makaranta an gina tun 1979 yau kaga kusan shekara 40 kenan kuma a lokacin the whole Safana district ita kadai muke da ita har ɗan Safana nan suke karatu. To yau makarantun nan ta ciki ta kai matsayin ma makarantun za su dauki yaran ba'an da za su sanya su. To shine na ga ya zama wajibi mu nemi gwamnati ta yi mamanta sakandaren wanda za ta rika yaya ɗaliban za su je ita wannan makaranta. Domin har yanzu ita wannan makaranta tana da primary school ɗin da ke ba ta ɗalibai ta ko yanzu akwai primary school aƙalla wajen 20 wanda suke yayewa nan kawai suke iya tafiya sai ko wanda Allah ya ciyar ya tafi makaranta kwana. So kaga akwai buƙatar wannan makaranta a wannan yanki domin ba da gudunma ko kuma ƙara ba da gudunma dangane da haɓaka matsayin ilimi a wannan karamar hukuma ko kuma a cikin garin Dan Musa.
Dan majalisa mai wakiltar karamar hukumar Mani a majalisar dokokin Alhaji Aliyu Sabi'u Muduru ya bayyana fatan shi akan yunkurin kafa makarantar kiyon lafiya a yankin na karamar hukumar ta Mani.
Fatan da nake ga lumba karamar hukumar Mani ni na isar da sako na azuran majalisa na kuma abinda Bature ke cewa primary assignment wato in ga cewa an na isar da korafi kuma ya shiga cikin kasafin kuɗi. So execution wato tabbatarwa yana bangaren majalisar zartarwa ina roƙon waɗannan bayan Allah su ma su ainihin ƙara zage dance kamar yadda san suna yi.
An ce wannan makaranta ba a mazabar kaza a kafa ta ba ta Mani za a kafa ta ne a can yankin Funtuwa koya wannan lamari yake.
To abinda na sani dai a matsayin ɗan majalisa wani shine za a yi makarantar lafiya guda biyu za a yi school of nursing wato makaranta ta ainihin kula da koyon aikin jiya da ainihin kula da marasa lafiya. Saboda haka abinda na sani yake a cikin kasafin kuɗi na shekara ta 2018 shine za a yi makarantar nursing a Funtuwa za kuma a yi makarantar midwifery a Mani.
Zardin Salu Funtuwa sashen Hausa na murya Amurka daga Katsina a Najeriya.
Kullum muhimmancin ilimin ɗiya mata baya misaltuwa ga ci gaban al'umma kamar yadda wakilin sashen Hausa Sani Shu'aibu Malumfashi ya sake dubawa a cikin wannan rahoto.
To harkar ilimin mata dai yana da matukar muhimmanci ta duk in hanyoyi da dama idan mutum ya yi la'akari da su tun daga kan zamantakewa da ma yadda ma za ta iya kulawa da kanta. Kuma don jin kwagwab ya sanya na sami wani tsohon malamin makaranta wanda yanzu ma a halin da ake ciki shugaba ne na ɗaya daga cikin makarantun sakandare da ke nan Kaduna. Malam sunanka?
Sunana Alhaji Usman Hassan, principal na Government Secondary School Ango Shanu.
To ina mai a kokarin da muke na ilmantar da mutane game da muhimmancin ilimin yamace munan arewa ana da dan sakaci haka wadanne irin tsokaci ne za ka yi game da muhimmancin ilimin yamace wanda zai sa mutane su canza ra'ayinsu na cewa ni ba ni son yata ta karatu ko ga dalili ga dalili
wallahi akwai muhimmanci da yawa game da ilimin ƴaƴa mace akwai ma magana da ake cewa ka ilmantar da ƴaƴa mace kamar ka ilmantar da ƙasa baki ɗaya ne yanzu idan ka je asibitocin mu yawanci za ka ga cewa waɗansu abubuwa da ake yi na duba mata ga maza ne suke amma ka samu mace ta abun nan ba za na guri an tsara mutuncin mace an kuma tsara mutuncin mijinta ba sannan kuma akwai gurare da yawa wanda zaka duba haka muna bukatun ƴaƴan mu su je su yi wanda yake mai muka bada ƴaƴan mu suka karanta to alhamdulillah kai ko a gida za ka ga idan mace tana da ilimi to yaran ta suke da su a gida tarbiyyar su tsaftar su da sauran abubuwa da suka shafi gida za ka ga daban take da wancan bata da ilimi saboda haka nan kaga a cikin gidanka ma yana da kyau a ce matar ka ta yi ilimi ya zaka irin makarantu da muke da su wanda suke kula da mata a nan musamman a Malam Kaduna za ka ga wato irin ilimin da suke bayarwa akwai bambanci kuma alhamdulillah muna da kira ga mutane kamar yadda aka farka ina kala farkawa a ci gaba da ilmantar da ƴaƴa mace saboda ilimin ta yana da muhimmanci kwarai da gaske kuma ba wani bambanci a ce a karatun addini daban karatun boko a'a dukkan su ilimi ne wanda yake malumman mu da sauran pastoci da sauran duka bangarori suna kira da kai ƴaƴan nan a ji a ilmantar da su mata saboda me saboda ƙasa ta ginu al'umma ta ginu ko bankin nan ka je wa Alhassani za ka cewa wato wacce za ta je ta cika ainihin takarda za ta fito da kuɗi ko ta shigar da kuɗi idan ba ta da ilimin ya za ta yi sai dai ta nemi wacce za ta kama ta in ta je rubuta wannan ta rubuta mata abin da bai dace ba fa aka zo aka bin aka ga an samu matsala saboda haka ne ilimin ta in tana da shi kamar yadda kai magana sha'anin na polio da sauran alluran da ake yi mata da mai ilimi sai ta fita da wanda ba ta ilimi ta shiga gidanka ta yi magana ko da gidan babu wanda take jin Hausa ko abin ta yi magana abin nan kuma ita wacce za a zo a samu ta ga wacce ce Bahaushe ko mai ilimi sai ta fi sakin jiki da ita da ta ba ta duk abin da take bukata haka nan a banki idan ta je za ta iya daukan biro ta rubuta ta komai da komai ta fitar da abin da take so kai in ka ajiye su ɗaya da ɗaya mallam ga mai ilimi ga mara ilimi wallahi a gurare daban-daban da ba sai ka bambanta su da yawa
Usman Dan Hassan principal na makarantar Jikaka Dawo da ke nan Gwan Shanu Kaduna na kuma sami wata tsohuwar malamin makaranta Fatima Abdu Kazaure
gaskiya ba wa ƴa mace damar ilimin samun ilimin nasara yana da muhimmanci kwarai da gaske akwai bambanci tsakanin macen da ta yi makaranta da wadda ba ta yi makaranta ba na farko zan zamantakewa na da mijinta za su samu kwanciyar hankali za su fahimci juna za su zauna lafiya in tana da ilimi ko kuskure ta yi za ta fahimta in yi mata magana ba za ta hargitsa kaza 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 ba amma in wanda ba ta ilimi ba ne ba za ta kwanta da hankalinta ba balle ta fahimci me mijin yake faɗa balle ta gyara kuskurenta na biyu wajen kula da ƴaƴa in kamar tsaftar jikinsu ta hanta musu wanka ta gyara su ta hidima kai su makaranta to kaga duk wannan in ba ilimi gare ta ba ta damu da ilimin ba ba ta san daɗin ilimin ba balle ta yi azama shirya yara bari su tafi makaranta kada su yi latti in sun latti za a yi darasi ba sana'a wannan duk bai dame ta ba kana wajen tsaftar gida har ila ta sai ne za ta tsaftar gidanta ta yi shara wannan tun muna makaranta ma da suka boarding school sun san irin waɗannan abubuwan a posha ake raba mutum kowa saboda tsaftar waje to wannan ta taho da shi har gidan mijinta ta san yadda za ta gyara komai bayi ta san za ta wanke ta san za ta shirya gadon mijinta ta san yadda za ta yi amfani da kaya a kitchen komai an sani da matan a makaranta mun karanci wa'annan kana lafiyan yara ta san asibiti ba su lafiya zan takai azama kai su asibiti idan likita ya rubuto magani ta san irin adadin maganin za ta ba su in na shafawa ne ta sani in na sha ne ta sani in cokali ɗaya za ta bayar ta sani in sau biyu za a sha a rana ko sau uku ta sani to ko waye nan ta zamani aka bugo sai ta ce wake magana ko kuma da Allah duba mun waye ya bugo mun ko kuma duniyar mun sunan wance da Allah zana so in kira ta ka gani so ilimi yana da amfani wurin ƴaƴa mata sosai kwarai da gaske saboda haka da Allah iyaye su ba da muhimmanci wurin sa ƴaƴan su makaranta
Fatima Abdullahi Kazauri tsohon malamin makaranta a Kaduna Najeriya idan ko malama Bilkisu Labran yar Adua ga abin da take cewa
yana da muhimmanci sosai musamman ta wurin mako ta bangaren siye da siyarwa tana da ilimin da za ta yi amfani musamman ga wayoyin nan da ake amfani da su za ta iya tallata komai nata kaga in ba ilimi ba za ta yi wannan ba amma inda ilimin ta sai da za ta saka kayanta ta tallata shi a siya ta karbi kudin ta waya ta tura musu kaya kuma duk dai ta wayan za a yi wannan amfani da shi
Bilkisu Labran Chancellor Malufashi Murya Amurka daga Kaduna a Najeriya
haka zalika ilimin sharifagin shiga primary sannan hankali ya samu karbuwa amma galibin wadanda suke amfana da shirin sune iyaye mazauna birane da manyan garuruwa ya batun yara kanana da suke yankunan karkara fa Ga rahoton da Lawal Sani Kona ya aiko mana.
Sabon fagen yada ilimi ga yara, wato sashen share fagen shiga firamare, bangare ne da ya zame tilas, amma kuma ya fi samuwa ne ga masu hannu da shuni da ma akasarin mazauna garuruwa da birane. Wannan al'amari yasa aka sami yawaitar tambayoyi dake neman bayanai. Alal misali, ko aka yi gangami na musamman don sanar da mazauna karkara muhimmanci da fa'idar sa ƴaƴan su waɗannan azuzuwa. Malama Comfort Adada na kwalejin ilimi dake zin a jihar Taraba masaniya ce bisa ilimin yara kanana.
Yes,
now. You see, in the department, when we train people, they
monitoring
that the door that UNICEF wada itokwa asusunyara ta majalisar ɗinkin duniya ce ke sa ido.
And then at the
same hukumar ilimi bai ita jiha suna da jami'ai masu rangaji don tabbatar da kaddamar da wannan tsari. Saboda haka ba kawai muna koyarwa ne mu kuma manta ba, muka yi bibiya don tabbatar da an kaddamar. To, malama akwai jama'a da dama da ke zargin rashin kwararrun malamai a wannan fannin. Muna da horar da malaman koyar da ƙananan yara? Muna da shi a kwalejin ilimi, kuma ina ganin an kafa sashen koyar da wannan tun shekarar 2008, kuma mun yaye horarrun malamai, kuma ina shaida maka yanzu haka. Dalibai da ke karatun ilimin share fagen shiga firamare sun tara 167. Iyaye ma na turo ƴaƴansu don su karanta wannan darasi saboda wayar da kan jama'a da aka yi. Don haka muna horar da su a matakin kwalejin ilimi, kuma bitoci da muke gudanarwa tambayoyi waɗanda a da ba su da sani kan wannan fanni a karatunsu ta kwalejin ilimi ko ta jami'a. Mukan tara su don ilmantar da su.
Now bring them at the workshop level to enlighten them
since they have found themselves teaching this kind of people. They need to be za mu horar da su ta gajerun kwasa-kusai, abu ne da muka yi a kowace shekara. Wannan shine shekara ta 10 da nake gudanar da wannan.
70% of primary education is in private hands today.
Ya yi su ko malaman makarantu malaman kansu wato makarantun kuɗi. Kaga waɗanda suka tsara gudanar da waɗannan bitoci ba za su so a kashe kuɗaɗensu bisa jawrar neman riba na wani ba.
But what we do,
amma abinda muke a jihar nan, makarantun kuɗi kan gayyace mu mu horar da malaman su. Muka yi kamar a watan Disamba da ta gabata, mun gudanar da irin wannan ga wata makaranta. Koyaushe muka samu gayyata, muka je mu gudanar da bitoci.
Haka arziki mutane sanan duniya da gobe kiyama, mu tabbata ko wannan ba shi da ilimi ba mu da ga tsiri ba sai ba da ki da jaki
ni la la ba kayan ba dan jara jirgin din nan ba nana tayar wa ka kadan munas wanda
abinda gwamnati kani mu da jami'u kanana jahannan muna da potepo lokacin fitinite at satuwan ne ba ta yi a duba ko bara da suna fati sit to ga yanzu an kara kai yawa mallalewanta to kuma su jami'u kanana ana nan ananiya kara su ba fasawa ba sakandire uku gare masa kwato kuma birnin Kabi akwai daya da guso kasashen kahin
garaba sai gwada ba din da kwanta gora ne na gaza to tuna samu kai mene kai
baba yayi sakandire don mu akwai na koyon malanta akwai ta san kwata da guso da bidda.
Masu haro da wannan Allah ya kawo mu ƙarshen shirin na gari na kowa a wannan mako, sai kuma makon sama da yardar Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. kamar na madadin dukkan wakilan mu da kuka saurara da Jubahiro Dodone da kuma Solomon Abu wadanda suka daidaita sautin shirin anan ni sahabu Imam Ali zan daka ta yi sallama da ku sai makon gobe.
Yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar da wannan shirin, ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri a huta lafiya.